أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما هي اكبر كم رساله وان مسلاتي بتاب البركه مسجد عثمان بن عفان بنتي غبا ذكرت من عمده الاحكام ودفع الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. wannan shine darasin mu na 96 a cikin karatun wannan littafin. muna 23 ga watan Zulqa'ida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan 7 a kalandar Bature 2023. idan ba manta ba sati ɗaya ga wata mun gama babi wanda yake mana bayani akan hukuncin at-ta'zir da shine ladabtar ba. duk da a cikin wannan matanin malam bai kawo ba babi wanda yake bayani akan ta'ziri, amma dai ya kawo hadisi wanda yake bayani ainihin akan ta'ziri shine ladabtarwa da mai doka zai ga wanda ya aikata laifi lahin da babu hukuncin shi, babu wani haddi karkashin laifin da bawa da zai aikata a cikin shari'a, shi ne ake kira da at-ta'zir. yau insha Allah zan shiga sabon littafi, shi ne kitabul imani wa nuzul, littafi wanda yake mana bayani akan rantsuwa da annazar, shi ne addawal da mutum da zai yi. idan an ce al-iman kamar yadda Ubangiji yake bana bayani wa tanqul iman ba da tawkidiha, shi ne rantsuwa, shi ne tahqiqu al-amru al-muhtamal aw ta'kiluhu dhikri ismi min asma'illahi ta'ala, shi ne wani abu wanda ake so a tabbatar sai a kawo wani sunan Allah a dora a sama. kamar misalin wani ya aikata kaza, wallahi tallahi kun gani ai sunan Allah ya kawo dan a tabbatar lalle wannan abin da ake tunanin haka ne ko ba haka bane ba lalle an yi shi, shi ne za a kawo wata rantsuwa, za a kawo sunan Allah ko siffa ta Allah, siffa daga cikin siffofin shi. wannan shi ke baka damar in za ka yi rantsuwa dukkan sunaye na Allah kana iya rantsuwa da su ko dukkan wata irin siffa ta Ubangiji wanda ya ambaci kanshi da ita ko ya dangana ya jingina wa kanshi da ita kana iya rantsuwa da shi. shi kuma an-nuzur shi ne jam'i na nazar, shi ne addawal bakance da mutum zai yi. bakance na tunanin da Hausa bakance ake ce ne, shi ne misali mutum ya yi kurum ya dora wa kanshi insha Allah duk wata a cikin wata zai yi azumi guda uku, kaga wannan bakance ne mutum ya yi da Allah zai kaddara watan ya zo ya shuɗe yana cikin wani hali bai yi ba ko wani uzuri ya tutila sai an koda mutuwa take zuwa tutila sai waliyin shi sun rama ne isin ramu wannan bakancen ne. duk da akwai addawar wanda shi kuma kuskure ne muke yi akan shi, mu ce aha misalin wani ya ce a in na samu kaza zan yi wa Allah kaza, ko idan na samu in Allah sanya baka in bana na samu a juna na ya faɗo to zan yi azumi guda ba. wannan shi ma duka idan kai alƙawarin za ka yi to wajibi ne ka cika, amma dai baya daga cikin bakance wanda sunna wanda ta shar'anta shi. kurum wannan bakance da za ka yi shi ne kurum ka yi niyya lokaci kaza ko ka yi niyya za ka yi wa Allah kaza. nau'i wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada, to duk lokacin da ka yi to wajibi ne ka cika wannan alƙawarin da ka yi.
to shine nan malam ya kawo mana zai fara mana bayani akan babu al-iman babu wanda yake bayani akan rantsuwa kamar yadda muka yi bayani ita rantsuwa abu ne wanda ana ihtimali yayi ko ba yayi ba sai ka kawo gurin rantsuwa ka dora diddan abin ka tabbatar da shi ko kuma ka tabbatar da rashin shi shi ake kira da al-iman kuma idan muka leka cikin alqur'ani zan mu gani yana mana bayani ba ayoyi daban-daban akan rantsuwa haka ita ma sunna haka isma'i da malumai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malumai kamar yadda ubangiji yake mana bayani la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku akan wata rantsuwa da za ku yi ta warki misalin mutum ya shigo cikin gidan shi kurbi ringa wallahi ni wannan abin ana mana ba zan yi mushi kun ga wannan cikin murgi ne ba wani rantsuwa ce ba dan a tabbatar da wani abu to shine irin wannan rantsuwa ubangiji baya kama mu da laifi kamar yadda hadisin Aisha take bayyana mun take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a irin wannan rantsuwa huwa kalamu rajul fi baiti la wallahi wala wallahi yace kamar rantsuwar murgi kamar misalin mutum ya zo gidan shi yace kai wallahi ba haka bane kai wallahi haka ne kun cikin dai hira ne wanda aka saba a cikin gidan shi da iyalan shi amma ni ba ka hutu ba cikin wannan ba ana magana kayan kasuwa shin sun sabka ko bu sabka karin ga wallahi tallahi na sun sabka ka san wannan ai ba wasu ma sa bane ba to irin wannan rantsuwa idan mutum idan yayi ta ba wani laifi akan shi rantsuwa lallahu fi aymanikum wanda rantsuwa ce ta wargi la yu'akhidhukum Allahu biha Allah baya kama ku da ita haka kuma can cikin nahal ne ina tunani ubangiji yake bayani wala tanqudu aymana ba'da tawkidiha kada ku sake ku warware rantsuwar ku bayan kun tabbatar da ita ana abu kaza haka ne ko ba haka bane ba ana ihtimalin shi ka tabbatar ka ce na rantsa da Allah kazan nan haka ne to kada ku sake ku warware rantsuwar ku bayan kun tabbatar idan ka warware to labun da ya kasance da kai wata kafara da za ta biyo baya shi sanya idan muka leka zan mu gani shari'a tana mana kafa tana mana hannunmu mai sanda akan yawan rantsuwa kuma an shar'anta ita ainihin rantsuwa a yi ta lokacin da bukata ta fito idan ba bukata to ba bukatar mutum yayin rantsuwa da lokacin da bukatar yin rantsuwar ta gudro to a wannan lokacin mutum yana yiwa yayin rantsuwa ko kuma an tudunce shi da wani abu to yana yiwa yayin rantsuwa dan ya ije wa kanshi wannan tuhumtar ko kuma an ba da wani labarin da shi idanuwar sun gani kuma ana nema a ƙaryata labarin to yana da kyau kai rantsuwa a nan diddin ka tabbatar da gaskiyar labarin to a irin wannan wuraren ne aka ba da damar idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan halin to yana da kyau yayi rantsuwa amma dai kuma bayan shi haka kurum ka ga wannan bai taɓa magana ba duk abin da za ya wadi kalma ɗaya ya juyo sai ya kawo rantsuwa ya danna wannan baya da kyau yana da kyau lokacin da mutum zaka yi rantsuwa ka gani wata bukata ta mujiro a yi rantsuwa shi sanya da kwai hadisi nan gaba zan makaranta hadisin Umar bin Khattab yake bayani yake cewa tunda ya ji manzo Allah yana mana hannunmu mai sanda akan rantsuwa yace wallahi ko da wasa kai ko da gaske bar ruwa na da rantsi kurum na maka zance in dai ba makura ta bukata ta kama ba bar ruwa na da rantsi maka ka kama ko ka kama wannan kuma zancen ka idan muka koma cikin Qur'ani zan mu gani da kwai wasu wurare daban-daban wanda ubangiji ya sanya da ya haikaito a kan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa akan su kamar wasu wurare guda uku da wasu ma wurare daban-daban wanda ubangiji yake bayani akan rantsuwa wurare guda uku nan sune lokacin da ubangiji ana tantama shin tashin kiyamar nan ta yi ko ba ta yi ba shine ubangiji yake bayyana mana a cikin Yunus wa istanbiunaka haqqun hu qul ii wa rabbi suna tambaye ka wai shin tashin kiyamar nan gaskiya ne ko kuma kurum din shaka wani ne dai yake cewa ka rantse musu da Allah ka ce musu kwarai kwa tabbas na rantse da ubangijin da ya halice ni wannan abun ba sai ya zo ba haka a cikin tagabun ne yake bayani qul bala wa rabbi la tub'asunna ana bayani akan shin idan an mutu an rayu ko kuma ba a rayu idan an mutu an sake tasowa ko ba a sake tasowa ba yake cewa ka faɗi musu ka rantse musu da ubangijinka lalle za a tayar da su bayan an kashe su haka ubangiji yake mana bayani a cikin saba'i ne yake cewa qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib yana bayani shi ma akan tabbas ranar tashin kiyama ta sauwa da za a yi tabbas ka rantse musu da ubangijinka lalle wannan abun ba makawa sai yawa kana haka da kwai malaman fiqh sun kakkasa rantsuwa, wan sun ce da kwai rantsuwa yaminul khamus, da kwai al-yamin rantsuwar da kafara take iya shiga a cikin ta, sannan kuma da kwai laghul yamin, ita ce wanda muka yi bayani alƙashin ayar la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Shi ne misalin ita laghul yamin, misalin da muka bada mutum ya shigo gidan shi ya ringa rantsuwa ana hira, yana bayani kamar kurum harshen shi ya saba, ko kuma magana akan wanda haka ne ba haka bane ba, kurum shi duk abin da ya zo mai zai yi bayani zai ce wallahi tallahi ni ma abin nan haka ne, amma dai ba wai din ya tabbatar da wannan ba, cikin wargi yake faɗa haka. Shi ma duk da dai ana so mutum ya yi sama bakin shi linzami akan haka, aka kawo misalin mutumin da zai yi tunanin abin nan ba ya hango ya ga abin nan tsanwa ne, zai ce wallahi wancan abin tsanwa ne, da yake so sai ya ga abin mari ne. To shi ma wannan duka ana lissahin su a cikin laghul yamina, laghul yamina. To irin wannan laghul yamina, ko da mutum ya yi babu wata kafara a kan shi, sai dai ana so mutum ya kame bakin shi a kan yinta. Kamar misali ne ita Aisha ta bada akan manzon Allah, abinda manzon Allah ya faɗi a hadisin Aisha, kamar misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada, yake cewa huwa kullu huwa kalamul rajul fi baitihi la wallahi wa bala wallahi. Aisha take cewa manzon Allah yake cewa laghul yamin ba wani abu bane ba, kamar misalin zancen mutum ne a cikin gidan shi ana hira kurum ya ce kai la wallahi ba haka bane ba, na rantsi da Allah, ko kuma kai haka ne wallahi, shine kurum. Kamar misali yau da gobe ana tare, mutum ya ringa cewa wallahi kurum a cikin hira, abinda ba ana ihtimali ba, kamar yadda nayi bayani a baya, shi a me ake kira da imani, rantsuwar shi shine abinda ake ihtimali, abin nan ya yiwu haka ne ko ba haka bane ba, sai kai rantsuwa don ka tabbatar da shi. To irin wannan rantsuwar da zaka yi don ka tabbatar da wannan abin, ka tabbatar da kasar haka ne, to wannan ita ce ake kiranta rantsuwa ta gaskiya, rantsuwar da idan ka nema ka warware ta sai ka yi kafara. Ita kuma laghul yamin hira ce kurum, cikin zance mutum ya ringa cewa wallahi, da zaka tabbatar da shi ka ce mai kai hirar da kake yi haka ne, haka ke rantsuwa, sai kai kurum baki ne ya saba da haka. Amma dai abinda aka yi so shi ne mutum ya sawa bakin shi linzami akan duk wani abin da zaka zama. Karanta hadisin Umar zai mana bayani sikakke akan irin hadarin rantsuwa a kodayaushe, ko da laghul yamin bai kamata ba a ce ba mutum yana wannan yinta ba. Kamar irin deran tsarantsa cikin hira, wani ya kwaso hirar shi zai ringa wallahi wa inda kun ga abin da bakin su fitan baki da sanya mutum ba wai a ainihin zuciyar shi ba yana tunanin ba, rantsuwar ce mai yake yi ba. Wallahu ta'ala. Hadisi na farko ƙarƙashin babun malai yake cewa hadisu rabi wa khamsun ba'da 300, hadisi na 354, an Abdurrahman bin Samura qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya Abdurrahman bin Samura la tas'al al imam fa innaka ina a'taytaha an mas'alatin wukilta ilayha wa ina a'taytaha min ghayri mas'alatin u'inta alayha wa idha halafta ala yaminin fa ra'aita ghayraha khayran minha فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وانا حديث امام البخاري يا فتر رشي اتين من دتل تايمز في كتاب الايمان والزور باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم باب wanda yake mana bayani akan tabbas ubangiji baya kama ku da laihin rantsuwa da kuka yi da wurinki, kamar rantsuwar da muka yi bayani juz'i na 8 shayi na 127, hadisi mai lamba ta 6622. Haka shi ma Imam Muslim ya mutar da shi a cikin kitabul Iman, babu nadabi man halafa yaminan fara'a ghayruha khayran minha, babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin warware rantsuwa bayan mutum ya yi rantsuwa ya ga abin da ya rantsuwa akan shi ba shi bane mafi alkhairi ba, kuma bayan shi shine mafi alkhairi. Misalin mutum ne ya yi rantsuwa ya ce ai ba zai sake yin sallah ba a masallacin suwana ba, kuma daga baya sai ya fahimci ai masallacin wannan da kwai tazara da ita da gidan shi, ladan da zai samu a takin da zai yi a can ziyahi, kuma limamin labbas limami ne wanda ana kyautata mai zato bangaren aqida, to ye gani alkhairin yin sallah a wannan masallacin yayi alkhairin yin sallah a masallacin da yake da niyya ya koma to ka gani nan me ya kamata yayi ya warware ran su shi shine malam Imam Muslim yace nadabu man halafa yaminan fara'a ghayruha khairan minha mustahabbancin warware rantsuwa ga wanda ya ga abin da ya rantsuwa akan shi ba shi bane mafi alkhairi ba kuma bayan shi shine mafi alkhairi juz'i na biyar shahi na 86 hadisi mai lamba ta 1652 hadisi ne wanda aka samu shi Abdurrahman bin Samura bin Habib bin Abd al-Shamsi Abu Sa'id yarda Allah shi tabbata a gare shi yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yi bude garin Makka shekaran nan ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bude Makka shekaran nan Allah ya nihe shi da shari'a ya musulunta a shekara ta 8 kenan da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda yana daga cikin shahararrun hadisi wanda aka rawaito da shi daga wurin shi Abdurrahman bin Samura wannan hadisin da muka karanta wanda za mu fassara insha Allah a hadisi ne wanda yake bayani akan mas'ala ta jagoranci wani ne mu jagoranci ko kuma a'a kadde ne ba rashin neman shine mafi alkhairi sai kuma shi din shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai bayani hakan sai Allah ya jarrabe shi da samun jagoranci amma din samun jagoranci kamar yadda aka ce mai kadde ne ma jagorancin ya tarar da shi kasancewa a cikin siyar din shi kamar yadda Imam Zahabi ya kawo yake cewa rayuwa ta ja ta yi albarka an bude garin Sijistan da garin Kabul a lokacin nan aka sanya shi ne yake jagoranta garin shi yake jagoranta al'amarin musulmai a wannan garinuwa ya mutu a shekara ta 50 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata bada shekara ta 51 a garin Basra a wasu ko daga cikin malaman tarihi suka ce a garin Maru anan Allah bai cikawa kamar yadda Imam Zahabi a ce al-Kashif ya kawo bayanin shi juz'i na 1 shahi na 630 yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah min tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya Abdurrahman bin Samura ya kai Abdurrahman dan Samura wannan shawara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bashi wanda zai ta amfani shi ta amfani dukkan al'umma yake cewa na farko la tas'al al-imara kada ka nemi jagoranci duk inda jagoranci yake kada ka sake ka neme shi da yibin da ya sanya yake cewa fa innaka idza a'taitaha al-mas'alati domin idan ka nema kace a baka jagorancin aka baka jagorancin yake cewa wukilta ilaiha za a jingina maka wannan jagorancin za a gama ka da shi a barka da shi ka tai ka san yadda kai da shi shine ma'anar za a barka da wannan jagorancin kai kadai ka rasa sanin ina zaka dawo duk abinda zaka yi gani kake yi kai baka yi daidai ba sabida babu mai taimaka maka wanda ya isa ya taimaka maka shine ubangijinka ya dauki hannun shi akan jagorancin da ka nema aka baka sabida da kai wani wata maslaha da ka sanya ka nemi wannan jagorancin in ba ya kasance ka gyara miyarka ko kuma ya kasance ka gyara rayuwarka ko kuma ka dauki fansa akan rashin mutuncin da aka yi wa ƴan uwanka ko wani abu makamancin haka shi dai da kai wata maslaha da ta sanya ka nemi wannan jagorancin yake cewa to idan ka nema aka baka wukilta ilaiha za a hada ka za a gama ka ubangiji zai zare hannun shi daga ciki a barka da jagorancin ka san yadda kai yake cewa wa in utitaha min ghairi mas'alati idan kuma aka baka jagoranci ba tare da an tambaye ka ba aka ce maka ba tare da ka tambaya ba kurum mutane suka ga cancantar ka suka ga ya dace su baka jagoranci suka zo suka same ka suka zamnar da kai suka miƙa maka wannan jagoranci yake cewa wa in ta alaiha Allah zai taimake ka akan shi wannan ita ce shawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayarwa shi Abdurrahman bin Samura wannan kuma jagoranci shi ne duk wani matsayi da mutum zai neba sawa'un daidai garinsa ne daidai gidansa ne daidai wani abu din wani irin jagoranci ne hatta kai da jagorancin limamanci idan ka nema to za a bar maka kayanka ubangiji zai zare hannun shi a barka kai ta bugawa kullum wahala abin kake gani shine nan yake bayani saboda duk lokacin da za a bayyana mutum irin wannan to zai bada dukkan himmar shi akan sai ya cika gurin shi akan wannan abu da ya sanya ya nemi wannan jagorancin shi kuma Ubangiji ya riga ya zare hannayen shi daga cikin wannan abu, babu wani taimako, babu wani taufiki na Allah a cikin jagorancin da ka nema aka baka. To a lokacin kuma da Ubangiji babu taufikin shi, babu taimakon shi, to tabbas ba wa zai yi ta wahala, iya wahala a cikin abin da ya nema na daga wannan jagorancin da aka ba shi. Saboda galiban ma idan ka gani kurum, saboda wani maslaha ce ta rayuwa yake sanyawa bawa ya liƙe ido akan lalle sai ya tabbatar da samun wannan jagorancin. Shine kuma ya sake bayyana mai, amma dai a halin lamun lahiya baka nema ba, baka kwaɗayin a bakan, yace aka ɗauka aka miƙa maka, to tabbas Ubangiji zai taimake ka akan wannan jagorancin da aka bai maka. Shi kuma a lokacin nan menene, lokacin da bawa bai nema ba, aka ɗauka aka bashi, to ni ma zai yi abinda aka ce mai ya tsaye zai nemi taimakon Ubangiji, saboda ya san bai da wani wanda zai taimaka mai a cikin wannan jagorancin da aka bashi in ba Ubangiji ba. Kai kuma kai da ka nema, an haɗa, wane ya kawo nashi, wane ya kawo nashi, an haɗa, wane yana tunanin idan an samu shi ma za a mai kaza, wane za a mai kaza, na kaga abubuwan sun takure, kowa ne ma yake a yi mai, za a bar maka abin, a bar maka ragaman jagorancin a hannunka, ka yi ta bugawa duk yadda za ka yi, baka burge mutane ba, duk yadda kake tunanin ka yi wa mutane baka yi musu ba. Saboda babu mai taimako, ba wanda zai dama maka in ba Ubangiji, ko shi kuma Ubangiji ya zare albarkashi, ya zare hannayen shi daga ciki. Amma da lokacin da za a ce ma wani zo a baka ba ni ma kai ba, to zaka ga taimakon Ubangiji a cikin al'amari, kuma bawa zai koma zuwa ga Ubangiji shi ta roƙon shi akan ya dafa. Kamar ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan shi ya shige mini, lokacin khalifancin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, kasancewa mutanen Basra mutane ne wanda suna da shakawa, suna da raki sosai akan jagorancin da ake ba su. Duk lokacin da Umar zai tura musu wali ko hakimi wanda zai kula da al'amarinsu, a lokacin zaka gani wata ɗaya wata uku an rubuto takarda sun aikawa Umar, ba sa buƙatar shi, ba sa buƙatar shi, ai ya musu kaza, ya musu kaza, ya musu kaza, ga lahiyi kan da musu. Shi ɗaya daga cikin wannan sahabban manzo Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, ya aika shi ya ce mai ga takarda nan ina so ka tafi, ka kula da cikin al'amuransu, ka yi musu sallah, ka yi al'amarinka, duk abin da za ka yi ka yi tare da su. Yake cewa da ya tafi ya zo masallaci, ya hawo gungwari, ya musu khutba a kan shi ne yanzu sabon wali da aka kawo, sabon gwamna wanda zai kula da al'amuransu. Yake cewa to ku sani ba Allah ya sanya takobi guda biyu a cikin al'amarin tahiyya ba. Takobi na farko shi ne wanda duk wanda ya yi abin da ba daidai ba a zartar mai da hukunci. Takobi na biyu shi ne duk wanda ya ƙetara haddin Ubangiji, misalin mu ya fita daga yayi ridda a sauke mai biyu. A lokacin nan suka yi tunanin wannan sahabin lalle yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da tsauri a cikin jagoranci. Kai tsaye suka dawo kan waɗansu, amma dai shi biye musu bai nema ba a ba shi wannan jagorancin ba. Sanya shi aka yi aka tilasta shi ya tsaye, ana ganin maslahar wannan mutanen Basra a tare da shi. Dai kai ya kasance aka yi shekara ɗaya, aka yi shekara biyu, aka yi shekara uku, ba a turo wa Umar ba wasiƙa ba da wannan walin nasu, gwamnan nasu yana da lahi tare da sun mai lahi. Umar ya damu, yaya za a yi a tsori a janye duka wannan shekarun ba wani labari. A lokacin ya tura mai ya ce ina son ganin ka, da ya tafi ya tattaro da aka kai mai wannan takardar bayan sati biyu, yake cewa sai gashi nan bayan wani lokaci sai gashi nan ya zo Madina. Ya ce da ya zo daga nesa Umar ya hango shi, yake cewa ina tunanin wane ne. Da ya iso yake cewa ina dukiyar sanka, yake cewa ai ba abin da na tara, duk abin da muka samu tare da su ake daga ya zo muke rabawa tsakaninsu. Shi sai ya ga gani babu hira wani shakawa, dukiya ta musulunci daga an amsa kurum zagwa ake yi a raba musu su amfana ita. Yace kuma idan da kamar umarni in cuɗanya cikinsu, yace ina cuɗanyuwa cikinsu. Yace wannan tuhar da ka gani tare da ita, da wannan butar da ka gani tun lokacin da na tafi su ne har yanzu ban sake sa. Yake cewa yau dan me sun ya maka ɗaukar ladanka, yake cewa ba wani lada. Yace da ka tashi zawwa daga Basra zawwa Madina ba wanda ya taimaka maka ya baka abin hawa. Yace in na tambaye su za su bani, amma dai na gani ba bukata haka. Yace to shikenan ga dukiya nan ka kimtsa ka sake komawa. Yace ya ƙare ya ƙare jagoranci. Akai yace ya ƙare kurmi zira nan birnin Madina har lokacin da mutuwa za ta zo. Shi ne kaga wannan yana nuna maka in dai aka baka ita ba tare da tambaya ba, mu'inta alaiha, Allah zai dawo maka, zai taimake ka akan jagorancin da aka baka. yake cewa wa iza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayrun minha, yake cewa idan kai rantsuwa akan wallahi ba kai kaza ba, yake cewa sai kaga yin wannan abu shine mafi alkhairi a gare ka, yake cewa fa kaffir an yaminika to ka warware rantsuwarka. Nan shine wannan mahallu shahid na babu wannan, idan dai kai rantsuwa kaga wani abu mafi alkhairi akan rantsuwar da kai to ka warware rantsuwarka. Shine nan shi yana mai bayani akan siyakin hadisin, koda ka ce baka amsa ba, kace aka ce baka za a baka jagoranci kace baka amsa ba, wallahi baka amsa ba, sai daga baya kaga maslaha lalle amsar daka tana da alkhairi game da al'umma, to a lokacin nan ka warware rantsuwarka ka amshi wannan jagorancin. Ko kuma wani abu na daga rayuwar duniya ana yi ka gani kace wallahi tallahi baka ƙara yin kaza, sai kaga a'a yin nashin shine mafi alkhairi, to ka warware rantsuwarka ka aikata haka. Wannan a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu haka, yayi rantsuwa akan abu kuma ya warware. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda ya gani shine mafi alkhairi a gare shi ga al'ummar shi, to yana kokari ya haba-haba ya kamar shi ya rike shi, yake cewa wa'ati allazi huwa khair, ka zo da wanda ta yi alkhairi. Dan duk lokacin da mutum yayi rantsuwa akan wani abu wanda yana ganin wannan abun ba alkhairi bane ba, ga wani abu mafi alkhairi a gare shi, to an ba shi damar ya warware wannan rantsuwar shi. Ita kuma kun san ka fara rantsuwa yanda ake yin ta. Sai hadisi na gaba yake cewa al-hadisul khamisul khamsun ba'da as-salasumi'a, hadisi na 355 al-abi Musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni wallahi in sha Allah la ahlifu an yamin fa ara ghayraha khayran minha illa ataytu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin kitab kaffarat al-ayman, litahi wanda yake mana bayani akan kaffarar rantsuwa, babi wanda yake bayani akan kaffara al-kaffaratu qabla al-hanasi wa ba'dahu, kaffara bayan an yi rantsuwa, bayan mutum yayi kamun rantsuwa kuma da bayan rantsuwa. Juz'i na 8 shahi na 147 hadisi bi lamba ta 6721, haka shi ba Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitabul aymani wa kitabul ayman babu nadabi man halafa yaminan fara'a ghayruha khayrun minha khairan minha, babu wanda yake bayani akan wanda yayi rantsuwa, bayan yayi rantsuwa ya gani warware rantsuwar shine mafi alkhairi ayi kafara, to ya rike mustahabbi ne mutum yayi haka. Juz'i na 5 shahi na 82 hadisi mai lamba ta 1649, hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Musa al-Ash'ari da Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah mai tsira da annabi Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa inni wallahi in sha Allah, yake cewa lalle ni in Allah ya so na rantsi da Allah, wallahi lalle ni in Allah ya so la ahlifu an yamina, bazan yi rantsuwa ba, bazan warware, bazan yi rantsuwa ba, fa ara khayraha khayran minha, in ga wani abu wanda ya yi wannan rantsuwar tawa alkhairi, yace illa ataytu alladhi huwa khayrun, he face na zo da abin da ya yi wannan rantsuwar tawa alkhairi, wa tahallaltuha, kuma na warware wannan rantsuwar. Me yake so ya bayyana mana? Bayayu ba ya yi rantsuwa akan abu ya ga wani abu wanda ya yi wannan rantsuwar tashi alkhairi, face ya warware wannan rantsuwar tashi, ya zo da abin da ya yi wannan abin da ya yi rantsuwa ba zai aikata shi ba, ko ba zai sake yin shi ba, alkhairi ba ya zo da shi. Takaitaccen dai misalin dai da muka bada, mutum ya yi rantsuwa akan wani abu ya ce a wallahi ba ya yi kaza ba, ko kuma wallahi zai aikata kaza, daga baya sai ya ganin rashin aikatawa shi ne mafi alkhairi, sai ya warware rantsuwar shi ya kafara. Da wannan hadisin guda biyu idan muka leƙa su zan mu gani suna mana bayani, ko na farko yana mana bayani akan karhancin neman jagoranci, kowane irin jagoranci ne, matsayi ne, kowane iri ne, kama karuhi ne mutum ya neme shi. Akwai wasu hadisai wanda aka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake yi wa sahabban shi kashedi, yake ce musu ɗaya daga cikin hadisai yake cewa la walli amalana man talabahu aw hansa alaihi, bazan mu taba jibintawa mutum aiki ba, ai ɗaya daga cikin ayyukan mu ba wanda ya nema mu jibinta mai aiki, ko kuma ya kwadaita akan mu jibinta mai al'amari. Me yake so ya bayyana mana? Bai yiwuwa mutum ya zo ya nemi mu dora shi akan wani aiki wanda za a jagoranci jama'a, ba shi wannan aikin. Ko kuma a'a ya koma gehe amma dai mun riga mun tabbatar yana fadayin a dora shi a ba shi wannan matsayi yace ban ma ba shi ba. Haka wata duwa yake cewa inna la nuwalli man harsa yace tabbas mun ban mayuwa baya yuwa mushkintawa al'amarin mu ko jagoranci game da mutumin da ya kwadaitu akan a ba shi wannan jagoranci. Sabida idan an bashin da kai ruwa su masalihin shi wa'ansu bukatun shi wanda yake so ya ci ma bangaren wannan bashi wannan matsayin da za a yi ko yana so ya a ganshi ya samu ko yana da shuhura ko ya taka wani ko ya yi wani abu makamanta ko ya tara dukiya ko ya yi kaza shi dai da kai wata maslaha wadda ta sanya mutum yake hangen wannan abin yake neman wannan mukam. Shi sun yake bayani yake cewa duk wanda yake kwadayin haka to ba mu ba ma wani kuma jibinta mai al'amarin jama'a ba. Haka da kai hadisin da shi ba Imam Tirmidhi ya hutar da shi duk da Imam Al-Albani ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yatakal qada'a wa sa'alahu wukila ila nafsihi wa man ukriha alaihi anzalallahu malakan yusaddidu. Yake bayani yake cewa duk wanda ya nemi a bashi alƙalanci ya nema a bashi alƙalanci yace to wukila ila nafsi za a jibinta mai za a bar shi da karan kanshi ba wani tanani ba wani aun ba wani taimako daga gun ubangijin shi yake cewa kuma duk wanda aka karhantar da shi aka tilasta mai a tabbas sai an bashi dan ana ganin cancanta shi ana ganin maslaha ta jama'a yake cewa unzila ilayhi malakan yusaddiduhu za a saukar mai da wani mala'ika wanda zai ringa bizar mai kan da shi zai ringa datar da shi akan abin da yake so ya aikata. Daga hadisin Imam Al-Albani ya wannan din shi a cikin ya zo a hadisi a cikin Sahih wa Da'if Sunani At-Tirmidhi. Sai kalkashin hadisin zan mu fahimci lalle jamhurin malamai sun ta yi akan mas'ala ta kafara wannan rungume je wadda ubangiji ya shar'anta wannan al'ummar ta mu matakar mutun zai rantsuwa to tabbas an shar'anta yin kafara wannan kuma ita kuma ta kasance ruksatan li ahlil umma shi sanya aka sanya kafara game da wanda ya wannan kuma hatta da malamai zan mu samu daga cikin sahabbai an rawaito hadisi sama da hadisai guda 14 daga bakin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke bayani akan kawkawarware kafara ta rantsuwa Allahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba malai yake cewa al-hadisu salis wal 50 ba'da al-thalathiyya hadisi na 356 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينحاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ذاكرا ولا آثرا. وأنا حديث إمام البخاري يوتر الشيئتين كتاب الآداب باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. باب وندي كي بياني أكن باب وني باب وتكفارا جوندي رنسوا جوندي يي رنسوا جونكو ما بين الله هنا مي جاهل تهكم حكم هنا مي تأويلا تدهك. أما هي الأولى هي أكن ير رنسوا باتار دبا وبنجيبا. Aka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi juz'i na shi Imam Bukhari juz'i na 8 shayi na 27 hadisi mai lamba ta 6018. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul iman babun nahi anil halfi bi ghayrillah babu wanda yake bayani akan rantsuwa yir rantsuwa kuma bayan ubangiji haramun ne qat'an mutum ya rantsa da wani kuma bayan ubangiji juz'i na 5 shayi na 80 hadisi mai lamba ta 1646. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Amirul Mu'minin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anza Allah mi sira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah yana hana ku da kurantse da iyayenku wannan haramun ne mutum ya rantse da wani kuma bayan Allah. Riwaya ta Muslim yake cewa faman kana halifan falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsuwa da Allah kada ka sake kai rantsuwa da wani ma'ayinka ne ko ma'ayyaka ko wani abu wanda yake abin halitta ne wanda ubangiji ya halitta kamar misalin al'adamu a rantsi da kwarankwasa da wani abu makamancin haka, dukkan su wannan yana daga cikin jahilci, kamar yadda aka samu wa'inda suke jahilai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna rantsuwa da Lat da Uzza, banya manyan gumakansu za a yi rantsuwa da su, ana tabbatar da wannan rantsuwar lalle an kama abin da ko abin da yake faɗa haka ne. Wannan haramun ne lokacin da aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi rantsuwa da wani kuma bayan Allah, haramun ne mutum ya yi rantsuwa da komai in ba Allah ba, ko kuma kamar yadda muka yi bayani a farkon karatun mu shine in ma ya kasance da sunayen Allah ko kuma daga siffofin Allah, kuma bayan haka haramun ne kada mutum ya yi rantsuwa. Yake cewa shi riwayatin, a wata riwaya wadda shi Imamu al-Bukhari da Muslim suka fitar da ita, yake cewa qala Umar, Umar yanzu Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa fa wallahi na rantse da Allah ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanha anha, yace wallahi bin taba komawa ba na yi rantsuwa daga lokacin da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan lalle Allah yana hane mu da mu rantsuwa da iyayenmu, kuma yake cewa wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma yashi, yake cewa zakiran wala asiran, sawa'un ya kasance da gangan ko kuma a'a zan bada wani labari ne wanda aka yi a gabana ina so in tabbatar da wannan labarin, yace wallahi ban da bukatar rantsuwa, duk abin da yazo kurin magana nake yi in ka dauka to ka dauka, in baka dauka ba kai ka sani, amma dai in rantse ban taba yi ba. Shi sanya harfin karatun muke bayani akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kafkaf da sirran tsuwa da Allah, ko da ya kasance abu ne wanda an tabbatar da gaskiya ne, to suna nisantar yin rantsuwa a cikin shi. Ina suke rantsuwa? Sai idan bukata, makurar bukata ta tabbatar, a wannan halin suke rantsuwa ga Allah, kuma shi ma idan za a yi rantsuwa ana yi ne da Allah. Kina idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu haramcin yin rantsuwa da iyaye, wannan haramun ne qat'an, yana daga cikin abin da shari'a ta haramtar da shi qat'an, mutum ya rantse da iyaye kuma da duk abin da wani abu yake kamantacce ne da su, kun ba da Allah ba ko sunayen Allah ko kuma siffofin Allah. Kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu duk wanda yake nihin yayin rantsuwa da wani kuma bayan Allah, to abin da yake tare da shi shine ya lazimci shi, shine man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut, shirinka shine mafi alkhairi a gare ka akan yin rantsuwanka. Ina tunanin zan mu tsaya nan, kasancewar hadisin da yake gaban mu hadisi ne mai tsawo kuma yana da ma'ana sosai, sai lokacin bayani sai ban karanta shi ba, nan zan mu tsaya nan. Ina tunanin tsoron mu minti hudu kenan, inda ko mai tambaya kamar minti hudu insha Allah. Alhamdulillah, abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu, bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda kuma iya ba Allah ya iya mana, muna tawassali ga wannan zama da muka yi, Allah ya tabbatar da diga da jama akan sunna, ya kashe mu a kanta kuma ya sanya aljanna ita ce makomanmu, ya sake tattara mu a karkashin inuwar arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar, kuma ya tabbatar da bukatun mu na alkhairi ya biya mana su, ya biya mana, ya sanya albarka a cikin rayuwarmu da zuri'anmu, ya sanya albarka a cikin duk abin da Ubangiji ya arzuta mu da shi. Allah ya kararrufa mana asiri, ya taimake mu duniya da akhira. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.